بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، من أقرجد لقودياك الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi da ya kawo wannan safiya ta Asabar, yau muna 27 ga watan Juma'adul Ula, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1443, wanda a kidayen miladiya yau muna 1 ga watan 1 shekara ta 2023. Mun da wannan majalisi don ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, ya babban malamin addinin musulunci al-Imam al-Jalil Muhammad bin Abdul Wahhab. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa. Sati da ya gabata, idan ƴan uwa ba su manta ba, mun karanta babubuka guda biyu. Babi na farko, babu ma ja'a fil iqsami 'ala Allah, babin da yazo yi magana akan rantsarantsi akan Allah, ko kuma yin rantsuwa akan Allah. Mun ji abin da wannan babi ke magana akai shine haramcin ka wakilci Allah kai mishi rantsuwa cewa zai kaza ko ba zai kaza ba. Matukar dai abin nan ba nafsi ne yazo da shi karara cewa Allah zai yi kaza ko kuma Allah ba zai yi kaza ba. Idan nafsi ne yazo da shi yace Allah zai yi kaza a duniya ko zai yi kaza ranar tashin alkiyama ko kuma ba zai yi ba, sai ka rantse ka ce Allah zai yi ko ba zai yi ba, wannan kana jaddada abin da shari'a ta zo da shi ne, wannan babu laifi akai. Amma bawa ya zama kamar shi ne wakilin Allah, ko kuma yana raba ma Allah mulki, Allah ya dauki nasa shi kuma ya dauki nasa, ya ce Allah zai yi kaza ko ba zai yi kaza ba, har ya rantsuwa da Allah, to wannan haramun ne, kuma wannan babban laifi ne matuƙa, yana jefa mutum zuwa ga fushin Allah subhanahu wata'ala da fadawa cikin azabansa. Amma babu laifi kamar yadda muka kawo, akwai waɗanda yake kwaɗayinsu da Allah da roƙonsu da Allah subhanahu wata'ala, wato ya girmama har ta kai ga sukan iya yin rantsuwa akan Allah subhanahu wata'ala, Allah kuma ba zai kubutar da su ba, kamar yadda yazo a cikin nassin hadisai. Akwai daga cikin mutane waɗanda suke yin rantsuwa akan Allah, kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai kunyata su ba, ba zai tozarta wannan rantsuwa da suka yi akan Allah ba. To mun dai gabatar da bayani akan wannan babi, sannan mun yi babi na biyu wanda ke magana akan babu la yastashfa'u billahi ala khalqihi, babin da ke magana akan cewa ba a sanya Allah ya zama shamaki. Ash-shufa'a, kamar yadda muka yi bayani, shine bawa ya sanya wani ya zama masa, ya nemo masa alfarma gurin wani, ya zama shamaki tsakankanin shi da wani. To ba a sanya Allah subhanahu wata'ala ya zama mai neman alfarma ga wani bawa zuwa ga wani bawa, domin wannan yana tauye haƙƙin rububiyar Allah subhanahu wata'ala, yana jibinta talauci zuwa ga Allah, yana jibinta na ƙasa da rauni zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, wanda kuma wannan haramun ne a shar'anci. Mun kawo hadisi a cikin wannan babi, hadisin Jubair bin Mut'im, duk da kasancewar hadisin dai da'if ne, al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi, amma kuma saƙon da ke cikin wannan babi ingantacce ne, babu wani tababa a kansa. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Babin yau da za mu tashi shine babi na 65, shine babi na dab da ƙarshen wannan littafi gabaki daya. Malai ya ce babu ma ja'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa sallama himat tauhid wa saddihi turqash shirki, babin da yazo zai magana akan irin yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kula da janibin tauhidi, ya kuma toshe duk wata hanya da za ta sadar da bawa zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ƴan uwa ba su manta ba, a can tsakiyar wannan littafi mun yi wani babi wanda yake yayi kama da wannan babi. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وأنا باب من يشاء تنسخي وأن لتافي إذن أنواب وسمان تابع وبنبنش وأن باب نكرشن دونش باب دي قباتا أبو نفرقو دي ما لندينا سنكار جدد الأمر التوحيد أما بنبنش نكرر لكي سكن كانوا لأنن باب بكا ودابيو wancan babi na tsakiyar wannan littafi kai kulfi wannan takarda kulfi shi kulfi kulfi wannan wancan babi na farko yana magana ne akan hanyoyin shirka ta janibin aikace aikace amma wannan babin yana magana akan hanyoyin shirka da Allah ta janibin zantuttuka da maganganu da aka bambancin su kenan sannan yana da kyau mu fahimci cewa shi wannan babi babban sakon da ke cikin sa wato yana sanya tsoratar yayi hani akan duk wata kalma wacce take a cikin ta akwai nau'in zurfafawa musamman a sashin yabo ga wani daga cikin bayin Allah subhanahu wataala domin idan yabo ya faru a idan mutum so da yawa akan iya samun wanda aka yabe shi wannan yaban ya fitini imanin sa akan kuma iya samun wanda shi yayi yaban ya kaskanta zuwa ga wanda yayi yaban sai ya kasance ya walakanta ga wani Allah subhanahu wataala a daidai lokacin da yake kuma daukaka da buwaya da girma mafi kololuwa sun tabbata ne ga Allah kuma shi bawa ya amsa sunan sa na bawa ne da ya sifantu da sifofi na ubudiyya sifar ubudiyya kuma kamar yadda zamu fahimta a cikin ma'ananta zulla ne da kuma al-khudu' kaskanci ne da walakanci ko kuma walakantar da kai ga Allah subhanahu wataala to a mafi yawan lokaci idan mutun yayi yabo ga wani daga cikin bayi har ya wuce wuri wanda aka yaba yakan ji isa da fariya ko da bai bayyana ba wanda yayi yaban yakan rika jin wani nau'in kaskanci da walakanci wanda kuma wannan ya wajaba ne ta faru tsakankanin bawa da mahallicin shi Allah subhanahu wataala to shi yasa sai malam ya bude wannan babi yace babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallama a wata nuskar yace babu ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallama bambancin nusaka ne duk dai ma'anan guda ɗaya ne al-mustafa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda irin zabin da Allah ya masa ko cikin zababbu shi zababbi ne na musamman bi abihi wa ummi salawatullahi wa salamuhu alaihi to anan sai yace babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallama himat tauhid babin da yazo zai magana akan irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsari sashin tauhidi ya kuma tattoshe duk wata kofa da za ta sadar da bawa zuwa ga shirka kamar yadda muke cewa kusan wannan littafi tun daga farkon sa har zuwa karshen sa babi ne littafi ne wanda yake magana akan tsara tauhidi gabaki daya kuma dama aikin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yi shine ya tsara aqidun talikai su tashi daga bautan wani Allah su takaita bautan su akan Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye aqidun mutane daga fadawa zuwa ga shirka haka nan ya kiyaye aikace aikace na talikai daga fadawa zuwa ga shirka to shi kuma wannan babi zai magana akan kiyaye zantuttukan mutane daga fadawa zuwa ga shirka duk da kasancewa a babubukan baya mun yi waɗansu babubuka waɗanda suke magana akan ladabi ga Allah a cikin zantuttuka da kiyaye kalmomin da za a jibinta ma Allah subhanahu wataala ko kuma za a furta su a fuskantar da su ga Allah idan ba ku manta ba mun yi babin da ke magana akan hani akan masha Allah wa shi'ita ko kuma laula Allah wa anta da kalmomi makamantan waɗannan duk mun yi su a baya wanda hakan yana nuni dai zuwa ga irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba janibin tauhidi muhimmanci. To wannan kaman babi ne zai zama wato abinda malume suke kiran shi saddu dhari'a. Saddu dhari'a wato toshi duk wata kofa da za ta bayi zuwa ga wata banna. Mun san cewa ko a cikin mas'aloli na fiqhu zaka ji abin da ake kiran shi a ce wannan abu ya faru ne mun babu sadda dhari'a saboda a toshe kofin banna in aka ce ai kaza to zai haifar da wata banna to sai a rarrafa wannan kofofin a cikin babin hukunce hukunce kenan na shari'a to me kake tsammani da abin da ke da alaka da kuma tauhidin Allah subhanahu wataala to kaga duk abin da za a matakin da za a dauka a kiyaye tauhidin al'umma a kuma tsare su daga fada zuwa ga shirka wannan min babi aula to malin yake cewa an abdullahi bin shakhir radiyallahu anhu qala in talaqatu fi wafdi bani amir ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa qulna anta sayyiduna fa qala sayyidullahu tabaraka wa ta'ala qulna wa afdaluna fadlan وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد مالك أمن وانا حديثي عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير قيدة كتكين صحابيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مسلمين أشيكارا دأكي فتح مكة شيكارا تتكوسكينا a wannan lokaci ne ya musulunta yayi wadansu riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai wani babban tabi'i sananne Mutarrif bin Abdullah bin Shaykhir to dane ga wannan babban sahabi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa in talaqtu fi wafd bani Amir ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina cikin wanda suka yi tawaga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama daga kabilan bani amir akwai shekara ta tara shine ake kiranta sanatul wufud wato shekaran da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi takarban baki kamar yadda qur'ani ya gazgata masa wannan wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan daga saukar da wannan aya lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake karkar sakonnin sa gabaki daya to yayi ta samun baki wadansu bakin sukan zo su musulunta wadansu bakin kuma sukan zo su jaddada wilayan su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama su karbo wadansu sakonni su koma zuwa ga iyalansu to a wannan shekara sai aka sami wafdu bani amir sun yi tawaga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Abdullahi bin Shakhir yace ina cikin wannan tawagan wanda muka fuskanto zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da suka zo faqulna sai muka ce anta sayyiduna suka ce ya manzon Allah kai ne sayyiduna kai ne shugabanmu lafazan as-sayyid ma'anansa shine shugaba duk da kasancewan kamar yadda Al-Imam Ibn al-Athir yake fadi cewa lafazin as-sayyid ana fadan shi ga Allah subhanahu wataala ana fadan shi ga mai mulki ana fadan shi ga wani mutum mai daraja mai kima ana fadan shi ga wani mutum wanda ke daukan nauyin al'umma ana ma mace ma tana iya gaya ma mijinta as-sayyid ko wani shugaba ko wani mutum da ake gabatar da shi cikin al'amura duk lafazin as-sayyid yana dauka to sai dai idan aka fuskantar da shi ga Allah subhanahu wataala ma'anansa zai sha bamban ga ma'anan da ake fuskantar da shi zuwa ga bayi amma dai a hakikanin gaskiya ma'anan as-sayyid shine shugaba wani magabaci wani mai kima mai daraja mai alfarma a cikin al'umma to lokacin da sahabbai suka zo wadannan sahabbai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai suka ce anta sayyiduna kai ne as-sayyid ko kuma kai ne shugabanmu فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم سي يشي السيد الله تبارك وتعالى يشي السيد وان اللفظين تونا الله ني سبحانه وتعالى ينين ينا دغه cikin sunayen Allah as-sayyid qulna sai muka ce masa wa afdaluna fadlan kai kafi mu alkhairi kai kafi mu daraja da falala wa a'zamuna qawlan kai kafi mu wadata kafi mu kyauta kafi mu sakin hannu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce qulu bi qawlikum ku dai ku faɗa abin da kuka saba ga yamin a baya kuce ya rasulullah ya nabiyallah ku faɗa abin da kuka saba ga yamin ko kuma qulu bi qawlikum ku faɗi maganan ku babu laifi aw ba'da qawlikum ko kuma ku faɗi sashin maganan ku ko dai kasance wannan shakka ne daga rawil hadith wanda ya rawaito hadisin annabi ya ce ne qulu bi qawlikum aw qulu bi ba'd qawlikum maganan duka yana iya daukan haka ne sai annabi ya ce qulu bi qawlikum ku faɗi irin dai abin da kuka saba faɗi na al'ada ne yau da kullum ku ce ya rasulullah ya nabiyullah amma irin waɗannan lafazin a ce as-sayyid to ka ku gane shi aw ba'd qawlikum ko kuma ku faɗi sashin wannan zancen sun ce anta sayyiduna sai manzon Allah ya wuf ya ce musu as-sayyidullahu tabaaraka wa ta'ala as-sayyid shine Allah subhanahu wa ta'ala da ka ga ya kore musu wannan kalma sai suka ce wa afdaluna fadlan kafi mu girman falala da alkhairi wa a'zamuna qawlan kafi mu wadata kafi mu kyauta kafi mu qima sai ce to ku faɗi sashin wannan maganan bi ma'ana wannan zantuttukan na baya babu laifi ku faɗi su amma wancan na farkon kar ku faɗi shi wala yastajriyannakum ash-shaytan kada ku bari shedan yi amfani da dama ya fizge ku har ku bi tafarkin sa ko kuma kar ku yadda shedan ya sanya ku zama kuna da tsaurin ido wurin faɗin kalmomin da yake ba sa halasta wannan hadisi al-Imam Abu Dawud a takeice kuma a gurguje da yake mana da bakin malamai da suka kawo mana ziyara za mu so daga ƙarshen wannan karatu insha Allah ta'ala su gabatar mana da nasiha da faɗakarwa da haka muna yin karatun a ɗan gurguje haka to wannan hadisi babban sakon da ke ciki shine irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kore masahabbai duk wani abin da zai iya isarwa zuwa ga shirka da Allah subhanahu wataala sun ce anta sayyiduna la shakka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyiduhum shugaban su ne amma sai manzon Allah domin ya kwabe su kada shedan yi amfani da su a yau sun fadi sayyiduna gobe sai su ƙara jibi sai su ƙara har sai ta kai ga kuma suna yaban annabi sallallahu alaihi wasallama suna bashi sufofin Allah sai nan da nan manzon Allah ya kwabe su sai ce as-sayyidullahu tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki shine as-sayyid idan ƴan uwa ba ku manta ba mun yi babi can baya babu la yaqul 'abdi wa amati babin da bawa ba zai ce wannan bawa na bane ko wannan baiwa ta amma annabi ya bada lasisi cewa bawa ya ce sayyidi wa maulaya in ba ku manta da wancan babin ba to mun gabatar da bayani akan as-sayyid a wancan gurin wanda yake anan sai dai mu dan ƙara kadan musamman saboda yanayi na lokacin kuma gashi muna da baki kamar yadda na kawo maganar al-Imam Ibn al-Athir cewa lafazin as-sayyid a larabce ana jibin tashi zuwa ga wadancan mutane ana jibin ta shiga mai daraja mai kima ana jibin ta shiga miji ana jibin ta shiga wani shugaba ana jibin ta shiga wani mutum wanda ke daukan nauyin al'umma to sannan wannan lafazi kuma ana jibin ta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala to sai malamai suka samu sabani kamar da al-Imam Ibn Qayyim ya kawo cewa malamai sun yi sabani cewa shin as-sayyid ya halasta a jibin ta shi zuwa ga wani Allah ko bai halasta ba to maganganu kusan guda biyu ne waɗansu malamai suka ce bai halasta ba har al-Imam Ibn Qayyim yake cewa wannan shine fahimtar al-Imam Malik yana kafa hujja da wannan hadisi cewa as-sayyidullahu tabaaraka wa ta'ala as-sayyid shine Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam Malik yace da haka baya halasta a jibinta lafazin as-sayyid zuwa ga wani Allah subhanahu. Waɗansu malaman kuma suka ce babu laifi. Babu laifi a kira wani da sayyidu kaza. Kamar misali a ce sayyidu tsalla. Babu laifi. Ko kuma a ce sayyidu al-uzzab, shugaban gwagwari. Kaga da ana iya faɗin haka. Suka ce babu laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu haka ne, musun haka ne saboda na ɗaya dai ya toshe duk wata kofa da shedan zai amfani da su, sita yaban shi, sita yaban shi, sita yaban sa har sai ta kai ga kuma suna shirka da Allah. Amma wa illa wannan ya halasta. Ko kuma babi ne na makaruhi. Makaruhi ne a jibinta sayyid zuwa ga wani Allah subhanahu wataala. Dalili kuwa suka ce ai ga nasosa na Qur'ani da Sunna sun zo sun jibinta lafazin as-sayyid ko kuma lafazin sayyid zuwa ga wani Allah subhanahu wataala. Dubi fadin Allah subhanahu wataala wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa wannan mata na abin nan Malik da Annabi Yusuf lokacin da ta biyo shi ta fafaro shi a guje wa alfa ya sayyidaha ladal bab, sai ga sayyiduha a bakin kofa, sai Allah ya amfani da lafazin sayyid. Ga kuma hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama, ni ne sayyid na ƴaƴan adam gobe kiyama. Ga kuma hadisi, duk hadisi ne ingantattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ansar qumu ila sayyidikum fa anziluhu akan Sa'd ibn Mu'adh. Duk irin waɗannan nasosa suna nuni akan cewa babu laifin akai amfani da lafazin sayyid zuwa ga wani Allah subhanahu wataala, amma makaruhi ne. Saboda mene? Saboda wannan hadisi as-sayyidullahu tabaraka wataala. To da wannan fassaran yana da buƙatu mu fahimci idan aka jibinta as-sayyid zuwa ga Allah me yake nufi. Kamar yadda yazo a cikin athar daga sayyidina Abdullahi dan Abbas lokacin da yake fassara fadin Allah subhanahu wataala Allahu Samad, sai ya ce ma'anan as-samad shine as-sayyid alladhi kamula fi su'didi, shine wanda yake sayyid wato mai iko mai mulki wanda ya cika ta kowace irin kofa, ya cika ko ta kowace irin kofa. To da wannan sai ya zama wannan ya sha bamban da asifanta Allah da as-sayyid da kuma asifanta wani Allah da as-sayyid. Kila an fahimta. Da haka idan aka ce ma Allah as-sayyid shine wanda ya cika ko ta kowace irin kofa, ya mallaka, yana jujuya al'amura, kuma shi yake hukunta abin da ya ga dama. Babu da wata kofa da zaka iya samun naqasu ko aibi ga Allah subhanahu wataala. Idan aka jibinta as-sayyid zuwa ga wani Allah, shi kuma ya jibinci abin da aka jibinta shi zuwa gare shi. Da haka in an jibinta shi zuwa ga dalibai ne a ce sayyidu tullab, to wannan ya nuna akan ikon shi a cikin dalibai ne. Daliban ma waɗanda suke tare da shi, banda daliban da ke wajen nan, ballanta na sauran dalibai da ke rayuwa a kusurwoyi a sama ko a ƙasa ko wani abu mai kama da haka. In an ce sayyidul uzzab, shugaban gwagware, to kaga ya takaita akan gwagwaren da ke tare da shi ne, banda ma sauran gwagwaren da bai sani ba ko a sama ko a ƙasa ko cikin mutane ko cikin aljinnu. To da wannan sai ya kasance in aka jibinta sayyid zuwa ga wani Allah subhanahu wataala ya halasta, amma a babin makaruhi saboda wancan hadisi. Waɗansu kuma malamai suna ganin mas'alan idafa ce da kuma wato ta'rif, duk inda aka kawo shi da as-sayyid aka kawo shi da alu da lam, to wannan baya halasta a jibinta shi zuwa ga kowa sai ga Allah. A ce as-sayyid, to wannan baya halasta a jibinta shi zuwa ga kowa sai ga Allah, da haka yana daga cikin sunayen Allah as-sayyidu. Amma idan aka yi idafa aka jibinta siyadan zuwa ga wani abu, to wannan babu laifi. Kamar yadda na babu ga wannan misalai, a ce sayyidul sayyidu tullab ko sayyidu tujjar, sayyidu safar, sayyidu waladi bani adam, duk an yi idafa a ce wannan shugaban dalibai, wannan shugaban ƴan adam, wannan shugaban kaza, wannan shugaban kaza, to suna ganin babu laifi. Amma ai itlaki kawai a ce as-sayyid, to anan ne damuwa take. Wannan ne baya halasta sai ga Allah subhanahu wataala shi kadai bashi da abokin tarayya. Saka ce ƴan can nasosa da aka kawo duk suna gazgata wannan ma'anan ne. Wa alfa ya sayyidaha ladal ba. Ai an yi idafa. Sayyidaha mijinta, mai gidanta. Duk da kasance a yun banta kai ce a yau idan ka je musamman kasashen Larabawa, sai ka ga mata ne ake kiransu sayyidat. Sai ka ji an ce kismu sayyidat. Wannan sashen as-sayyidat. Alhalin namiji ne yake da ƙarfi. Yake da iko a cikin iyalinsa, a cikin mataye. Qur'ani ya tabbatar da cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. To amma yanzu a gurin Larabawan zamani sai suka canza. Wai mata ne sayyidat. Maimakon mazaje su zama sadat. Sai mataye ne suka zama wai sayyidat. Kaga wannan ya ci karo da harshen Larabci ma. Saboda siyada wanda ke jagoranci ya isa, ya sa ayi ko ya sa a bari. To ai mata ba su da wannan ƙarfin. Mata ba su da wannan ƙarfin. To suka ce, to kaga wa alfa ya sayyida haladal ba. Kaga an yi idafa. So da haka wannan ba ana nufin Allah subhanahu wata'ala bane. Da manzon Allah ce ana sayyidu waladi Adam. Kaga shi ma an yi idafa. Siyadan ba mutlaqa bace, ba sakakkiya bace. Shi sayyid ne amma ga ƴaƴan Adam ranar tashin alkiyama an yi idafa. Ko kuma qumu ila sayyidikum. Ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauke shi saboda a lokacin nan Sa'd ibn Mu'adh ba shi da lafiya. Kaga shi ma an yi idafa sayyidukum. Amma a ce qumu ila sayyid, to wannan Allah kadai ake ma wannan. Akwai malaman da suka faɗi wannan cikin waɗannan zantuttuka. To shine sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anta sayyiduna. Sai annabi ya ce as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. To har wala yau a cikin wannan kuma nassin manzon Allah bai ce sayyidukumullahu tabaraka wa ta'ala ba. Sai ya ce as-sayyidullahu. Bai ce sayyidukumullahu tabaraka wa ta'ala ba. Dan haka anta sayyiduna, ana sayyidukum. Sai dai ku yi hattara da ire-iren waɗannan kalmomin kar gobe ta je ta kai ku zuwa ga sharri. Amma bai kore musu cewa huwa sayyiduna ba. Bai kore ba. Tunda shi ma gashi ya faɗi ana sayyidu waladi Adam. Ya riga ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma sai ya musu kandagarki, su sun ce anta sayyiduna ne bil idafa. Shi kuma sai ya ce as-sayyidullah. Sai ya kawo shi da itlaqin as-sayyid. To ala ayyi hal dai lafazin as-sayyid yana iya daukan wani Allah subhanahu wataala musamman idan ba a kawo shi da ma'rifa ba a ce as-sayyidu. In aka yi idafa wannan yana iya daukan wani Allah subhanahu wataala. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane su ne akan wannan kamar yadda ya kafa hujja la yastajriyannakum ash-shaytan. Kada shaytan yi amfani da wannan dama ya mai da ku ƴan saƙonsa yana fitar da kalmomi ta harshen ku. Kamar yadda yake ina ga a wannan zamanin ai za mu fahimci haka. Zaga ana yaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama har an kai ga an ba manzon Allah sifofin Allah. Kai ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, har shehunne yanzu an ba sifofin Allah subhanahu wataala. Kai shehunne ma sun fi Allah. A irin yanda ake sifanta Allah subhanahu wa ta'ala a irin wannan zamani namu. Irin kalmomin da ake faɗi masu girma, masu raɗaɗi, in ba a babin hikaya ga babba ka hakaito su. A ce wani kai ne Allah, ban ma kai ne kaza na Allah. Kamar yadda wani zai dubi wani ya ce wani shi ne uban wani. Haka aka jibinta mu Allah irin wannan kafircin da ɓannan. To kaga duk ire-iren waɗannan abubuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ke gudu. Tun ana yaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da shari'a ta zo da shi, ana dorawa. To sai ta kai ga an ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama sifofi na Allah. To ba ma wannan ba, har aka cira ta aka wuce nan, aka je ana koma ana ba shehunne da waliyai sifofi na Allah, sufofin da mayiki akwai tozarta rububiyya da uluhiyyan Allah subhanahu wataala a ciki. To kaga irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tsoratar da sahabbai akai kenan. Jama'a mun fahimci wannan? To Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri ya tsare mana harasan mu daga fada abin da yake da alaka da shirka. Malai cewa an Anas radiyallahu anhu annana san qalu daga sayyiduna Anas yace waɗansu mutane sun ce ya rasulullahi suka kira annabi sallallahu alaihi wasallama daga mammiyan taken sa da Allah subhanahu wataala ya kira shi suka kira shi ya rasulullahi ya manzan Allah ya khairana ya mafi alkhairinmu wa ibn khairina ya dan mafi alkhairinmu la shakka annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi alkhairi cikin talikai gabaki daya ba cikin mutane ba cikin talikai gabaki daya mutane da aljannu ballantana kuma dabbobi da waɗansu daskararrun al'amura annabi shine mafi alkhairi shine mafi alkhairi nasaba shine mafi alkhairi wurin matsayi shine mafi alkhairi wurin yanayi sai suka ce kuma wabna khairina ya dan mafi alkhairin mu amma shi wannan ba ababin matsayi bane sai dai ababin nasaba la shakka nasaban annabi sallallahu alaihi wasallama nasaba ce mai kima mai daraja babu wata nasaba sama da ita amma kuma tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallama sune mafi alkhairi wurin matsayi annabawan Allah da manzanni sune mafi alkhairi wurin matsayi kila an fahimta to shine sai suke cewa ya mafi alkhairin mu kuma dan mafi alkhairin mu wa sayyidana wa ibn sayyidina ya shugaban mu kuma dan shugaban mu fa qala sai manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qulu bi qaulikum ku fadi dai abin nan da kuka saba fadi ne da kullum ya rasulullahi ya nabiyallahi ku fadi wannan kalma amma anan sai bai kawo au ba'd qaulikum ba kaga kamar wannan zai gazgata mai yuwa wancan a wancan riwayar shakka ne daga mai ruwaito hadisi a wannan riwayar kawai ya kawo qulu bi qaulikum ku fadi maganan da kuka saba yau da kullum ku ce ya rasulullahi ya nabiyallahi ko kuma wannan kalman da kuka fade ta anan din babu laifi ku fade ta amma wala yastahwiyannakum shaytan kada dai ku sakaci shedan yi amfani da ku ya dora ku akan tafarkin sa wato yayin da yabo yi yawa yi kauri to akwai barazanan yau da kullun yana iya maida wato shedan ya maida harasan ƴaƴan Adam ya koma suna mishi aiki ana yaban mutum hatta kai ga an wuce wuri gurin yaban sa to daga lokacin nan kuma ana iya fada zuwa ga shirka da Allah subhanahu wataala to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan riwaya shi ma yayi musu kandagarki ya hane su akan kiran shi wa sayyidana wa ibn sayyidina ya hane su akan haka saboda me saboda toshe kofan shirka ta sashin sa wato kar su ta fadin wannan akan sa har hakan ta bayu zuwa ga shi wanda ake jibinta mai irin wannan yabo na kololuwan ya fara jin isa da fankama da fariya wanda kuma wannan yana tauye ma bawa ubudiyarsa kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata dama ma'anan al'abdu ko kuma al'ubudiyya a lugha shine al-khudu wadh-dhulla to yayin da aka gaya ma bawa cewa anta sayyiduna sai ulu sai daukaka da isa da ta'azum ya shiga cikin zuciyarsa to kaga an sance mishi wannan sifa ta ubudiyya ga Allah subhanahu wataala wanda kuma shi manzon Allah ke kyama a matsayin shi na bawan Allah subhanahu wataala mafi kololuwan bauta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi kololuwan daraja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai yarda da wannan ba sai yake ce musu kar ku yadda shedan ya amfani da ku ko kuma ya amfani da harshen ku wurin sanya ma bawa girman kan da zai zama kuma ya sance daga sifofi na ubudiyya ko kuma shi wanda yake kiran sayyiduna din shi kuma kamar yadda muka ce sifanti da sifa na kaskanci da walakanci wanda kuma wannan ga Allah ne subhanahu wataala ake yin ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ana muhammadun abdullahi wa rasuluhu ni dai din nan da kuka sani ni ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi wa rasuluhu ni ne bawan Allah ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wayannan sifofi guda biyu kamar yadda yake mun sha bayani akan su sifofi ne mafi kololuwan sifofi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da su Allah ya sifanta shi da shi ya sifanta shi da su waɗannan sifofi guda biyu a cikin alqur'ani mai girma a wurare mabambanta dan haka sifofi ne na kololuwan daraja kaga kasancewar shi abdu kamar idan ka kalli ayoyi da dama a cikin alqur'ani idan za su sifanta shi da wani matsayi da daraja kaman bashi alqur'ani ko bashi annabtaka ko wani abu mai kama da haka sai kaga ayoyin alqur'ani mai girma suna sifanta shi da matsayin abdu wa annahu ta'ala wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu sai ya sifanta shi da abdu ko tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi sai kaga an sifanta shi da abdu ko kuma subhanallazi asra bi abdihi ko ire-iren waɗannan ayoyin wanda za ga a matsayina nubuwa da risala to sai ga ana sifanta shi da matsayi irin na abdu dan haka wannan matsayi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita mafi kololuwan matsayi haka nan kuma abin nan kasancewar shi rasul matsayi ne wanda yake darajar da manzon Allah ya samu sallallahu alaihi wasallam akan babin risala matsayi ne wanda yake babu wani taliki da ya taba dandana ta la a cikin annabawa ko a cikin manzanni ko a cikin mala'iku salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in kaga kasancewar shi rasulullahi ya kasance ya samu darajar da duk lokacin da aka kira sunan Allah subhanahu wataala to sai kuma kaji ana hadawa da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ababin tashahhud ababin kiran sallah ababin imani da makamantan wannan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kaji an gwama su dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daukaka da daraja a kofar risala sama da yanda kowani irin bawa ya samu salawatullahi wa salamu alaihi sai yake cewa ma uhibba an tarfa'uni fawqa manzilati ni bana fatan ku daukaka ni sama da irin matsayin da Allah ya bani Allah ce anzalani Allahu azza wa jalla matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dan haka ni abdullahi ne wa rasulullahi to kar kuma ku fito da wadansu kalmomi wanda zai dauko sifofin Allah subhanahu wataala ya bani shedan yi amfani da ku a wannan bayi kamar inda nake cewa a wannan zamani duka irin wadannan abubuwa nan muna ganin suna faruwa ga ainihin waliyaima ko kuma in ce wanda ake ba su lambobi na walitaka to ballantana kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rawahu an-nasa'i wannan hadisi al-imam an-nasa'i bi sanadin jayyidin da isnadi jayyid shaykhul albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahiha malik yace fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimci al-ula masala ta farko tahdhirun nasi min al-ghulu mun ji inda ka tsoratar da mutane akan zurfafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayan farko ya ce la yastajriyannakum shaytan a riwaya ta biyu la yastahwiyannakum shaytan kaga duka waɗannan suna nuni akan cewa guluwi haramun ne kuma can ma a bayan ba kuma ta ba mun karanta wani babu anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin babban abin da ya kafirta da ƴan adam ya sanya su suka bar addinin su na gaskiya shine guluwi da wuce wuri wurin san mutanen kirki da yabon su mun karanta babin nan idan ba kuma ta ba as-saniyatu mas'alatu bi man baghi an yaqul man qila lahu anta sayyiduna mun ji abin da ya kamata ya fadi wanda aka ce mishi anta sayyiduna me ya kamata ya fadi sai ya ce as-sayyidullahu tabaaraka wa ta'ala amma kamar yadda muka kawo wancan kofofi na sabanin malamai babu laifin aka ce anta sayyiduna babu laifi saboda an yi idafa bai zama Allah subhanahu wa ta'ala ba sai dai kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyamata ya tsawatar akai domin kada shedan ya bude musu kofan da za su kai zuwa ga shirka kaga ban jin akwai wanda zai aminta da wannan a gare mishi wannan shi yasa waɗansu ma malamai suke ganin lafazin as-sayyid din ana iya gaya ma bawa amma ba a fuskance shi ba an fahimta ba a fuskance shi ba a matsayin ana bada labari amma a dube ka ce anta sayyiduna to sai suke ganin anan ne haramci yake amma illa bari zan bada sai in ce huwa sayyiduna ai wani shine sayyiduna wannan babu laifi amma ka fuskanci mucin ka ce anta sayyiduna to a wannan lokaci zaka iya fitinin imanin sa kai kuma zaka iya sifantuwa da sifofi na kaskanci da walakanci wanda yake wannan kuma ga Allah ne ake yin ta as-salisatu mas'alata uku qawluhu la yastajriyannakum ash-shaytan ma annahum lam yaqulu illa al-haq manzo Allah ce kar ku bari shaydan ya muku sakiyan da ba ruwa duk da kasancewa kuma abin da suka fadi din gaskiya ne huwa sayyiduna sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wufi yace kada ku bari shaydan ya amfani da ku kada ku bari shaydan ya amfani da ku da haka idan kana son ka yabi mutum sai ka yabe shi da kalmomi waɗanda yake ba za su zama akwai nau'in fitina a cikin imanin sa ba ba kuma za su zama kai ma akwai nau'in fitina a cikin naka imanin ba ila an fahimta kuma wanda yake jin kololuwan kaunan wani bawa to yi ta mishi addu'a ta alkhairi yafi mishi amfani fiye da ta zuwa yana yaban shi da waɗansu kalmomin da yake za su jefa wannan bawa cikin fitina arabiatu mas'alata hudu qauluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati ina kyama bana son ku daukaka ni sama da matsayin da Allah subhanahu wataala ya bani wani matsayi ne Allah ya bashi Allah ya bashi matsayin ubudiyya kololuwanta sannan ya bashi matsayi na ar-risala kololuwanta haka nan ma dai Allah subhanahu wataala ya bashi matsayin as-siyada ita ma mafi kololuwan siyada in ka tsami sifan siyada ga Allah subhanahu wataala da haka babu wani wanda yake sayyid gabani adama gabaki daya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine karshen wannan babi kuma kamar yadda muka ce yau karatun mun danyi shi a gurguje a takeicen takaitawa saboda muna so waɗannan jigajigan malamai namu su gabatar mana da faɗakarwa da nasiha Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka akwai kamar yadda nake cewa sun kawo mana ziyara daga Sokoto kuma ziyara ce ta ilimi a birbishin su akwai malam Abdulrahman wanda yake malami ne sosai wanda yayi wallafo wallafi ne littattafai da dama to kuma yazo ya gabatar mana da daura ta kwana uku jiya an fara gabatar da wannan daura a can Jami'i Abdullahi bin Abbas wanda ana karanta alfiya ta Iraki kuma littafin ma da ake karantawa ana samun shi a can majalisin da ake yin wannan karatu yau ma dinnan insha Allah ta'ala karfe 9 za a fara wannan karatu za a fafata daga nan har karfe 4 insha Allah ta'ala zuwa al'asar gobe ma za a yi zuwa al'asar insha Allah ta'ala wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske duk wanda labarin bai ishe shi ba ya sani domin ya halarta ya amfana wanda kuma labarin ya ishe shi bai je ya rijista ba to yana da muhimmanci ya je ya rijista daga karfe 9 nan na safe a dora karatun nan da shi zuwa karshe sannan a tare da shi malam akwai malam Nafi cikin daliban malam ne kuma cikin aminan sa yawa amintaka ya hada su tafiya har suka taho tare daga Sokoto sannan kuma yana daga cikin daliban malam shi ma muna tare shi anan akwai kuma malam Abu Yazid shi kuma daga Kaduna yake shi ma yana daga cikin daliban malam kuma abokan tafiya a wannan harka ta karatu da karantarwa da kuma da'awa a tafarkin Allah shine gabatar mana da nasiha a masallacin Juma'a jiya to duk dai muna tare da su zan nemi shi malam din yazo ya gabatar mana da kalmomin sa muna fatan Allah subhanahu wataala ya masa muwafaka ya shek barakallahu fikum ايه تفضل
بسم الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله وبعد
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna wa Allah godiya da ya waye da mu a wannan safiya. Kuma abu na biyu tun an ce daga Sokoto nake sai in ce muku kun lahiya. Asalan gaskiya naji dadi sosai yanda naga kanuni ne muke ta shigowa haka kafin mu iso anan a wato dai kusan tsakiya ce ta gari so kuma muna fara shigowa dan uwa Malam Nafi yake mamaki abin da ke cikin zukatan mu kenan yanda muka ga ɗan uwa haka da yau ni ban yi tunanin haka ba sai dai kamar karatun da muka yi a jiya da nisiyar da muka yi a masallaci na kan ce to wannan zaya kenan wato duk inda abin da shafi haka ilimi da da'awa sai kai mamaki yanda baka tunanin mutane sai ga mutane da yawa adatan wai masallaci wanda yake a cikin gari haka sosai kuma sallah ta subahi bana tunanin yanzu in cimma mutane ciki har a bango a baya so gaskiya wannan ya gode abubuwa biyu abu na farko shine shi kima wanda ke karantar da ilimi da kuma su kima wanda suke sauraye karatun shi wanda ke karatun ya san abin da ke karantawa su kuma waɗanda ke sauraye sun san tsadar abin da ake karantar da su bayan sallar su bai kenan ba sallar azhar ba ko al'asar da makamantansu kuma wani abin sha'awa na biyu shine naga kananan yawa da yawa gasu nan da abokai nan masha Allah ga shekaru nan da hularsa aka kai sanin go ga wani gasu nan duk gasu nan masha Allah wanda a wasu masallatai da yawa da wasu jawi idan ka je matsalar da ake samu shine kana zuwa masallaci ka cimma masallaci ne na da'awa ko ta'alim ko me ake yi zaka cimma datti jai da kuma wato matasa an baka ganin kananan yawa baka ganin su sama wannan kuma babban kuskure ne da iyaye suke yi na sha faɗa cewa dake dai sai a ce malami sun sha faɗa wato baka san iyakar wanda zai zo gaban Allah madaukakin sarki ba shi in dan shi an ga masa suke yi ne shi da aljanna ne iya binciken da aka yi masa bisa falala ta Allah madaukakin sarki dan aljanna ne da shiga aljanna so amma fa kafin shiga aljannan nan za a zo hisabi ya kawo ga ɗaya daga cikin ƴaƴansa maza ne ko mata musamman mata shikenan za a zo a waɗansa ko ƴarsa hisabi sai ta bayyana ko ɗan ya bayyana cewa ɗan wuta ne an gama kidaran uban shi da aljanna ne ɗan ko ƴar bincike na ƙarshe dai a yi sa cewa ƴar wuta ce ɗan wuta ne to fa nan ake objection ka san wai ana kotu ana objection my lord to ai sai lahira ake objection wannan da yawa sashi ake zai ce Allah madaukakin sarki dama ai my lord duk tayi dai Allah ga mutum shi yasa din da ake aka ga magana a yanzu zai ce objection my lord yace to bai yana da abin faɗa tsakanin fa da Allah yana da abin faɗa dama dahira ba tausayiya duk wasu alala'iq wasu alaƙoƙa da na jini da na abota da komai duka sun katse in ba wani suke mumini ba tsakanin su yawon ya fi wa ma'umin akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli bi'in minhum yawma idhin sha'nun yughni
kowa tashi ta ishe shi kowa mantawa yake ya dauka shi kadai ne ke cikin matsala ba ya ganin matsalar kowa gane yake 100% shi kadai ke cikin matsala baya iya ganin matsalar mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa da yake cewa in baki ba sai rijiya da suna duniya baya ganin matsalar sa da damuwarsa ko da 1% kashi ɗaya cikin dari baya ne dan haka zai ce objection malam ce bismillah dan mi ba zai yarda dan mi wannan objection shine akwai tsarin shi da suka taso suna kananan yara ya ga ai suke yin din shida aljanna ne abokin sani tare suke ai suke yin din shida aljanna abokiyar ta ce tare suke an ce ya aljanna ce amma ta ce ya wuta ce wai ubun kuma zai je aljanna ko uwar za ta je aljanna za ce ba ta yarda ba bismillah ana ji ce Allah madaukin sarki ga tanin ga lado su da ke ƴaƴan uwan sun kula da su sun ba su tarbiyya sun yi haƙuri da su shi yasa wannan ya bayunta da cewa har yau ga su za su je aljanna Allah madaukin sarki kai ka fi kowa sani yanda iyayensu suka yi musu ni iyayena gashi ba haka yi min ba haka yi min ba a ce gaskiya ne ba to shi kenan sai ka tashi sai baya ta haihu kenan ba yanda za a yi ka zo komai ibadarka komai walittakarka wannan walittakar da aka gama zance a kai komai walittakarka duk da yake da kusanci da Allah madaukin sarki ka so za ka shiga aljanna ɗanka zai shiga wuta wai kai ka ce aljanna ɗanka ya je wuta in dai ba kayi iyawayenka ba in ba kayi iyawayenka ba da annabi Nuhu ya yi iyawayensa ga ɗansa ba yanda za ka yi idan zai je wuta in dai da sa hannunka wallahi za ka je wuta ne tare ba muka ba ba yanda za ka shiga aljanna ba zai ba za ta yi ba so uyaye da yawa sukan babbaya da kowa a masallacinmu cikin nan masallatai na unguwa haka wato wannan abin ya daɗe a ɗakin hankali kuma na sha wannan bayani so da za ka fito musamman sallar subahi za ka cimma iyaye musamman da tijai su za ka ga ba sa ma su sallah ai su jiya ma suke a kyawun farko kawai su fito saboda ai ya san da da waje aku munnabi nasiha da dan mamal Abu Yazid ya mun a wancan masallaci waje aku munnabi ya san gargadi ya zo masa duk alamun mutuwa sun bayyana ga fofuwa kamar da malamai ba na yace suka fassara fatar ta takuye da fatar a haka take tunan duk ta sassake da irin abubuwan da yake ci masu daɗi yace kaza yake son ci ya bi wajen mai nama yace dan yanka min teni ko ya biyo ko an ce a ɗayan kama ta ciwo da shi a bashi ba ya bukata ko dai an yanka sai dai ya riga mai aya ya je ka musu da jikoki ba ya jin daɗi abinci wajen ku munna zai to za ka ga su suna wannan kokari haka wanda suke matasa saboda albarkacin makaranta suna wannan kokari amma iyaye nake magana with that shikenan sai ka ga uba ya zo masallaci amma lokacin da ya zo masallaci musamman su bai shin kafin ya zo ya ta da yayansa ne ya ci su zo masallaci bai ta da su kawai ya wa mota bi zashi ya fito ya yi masallaci bai ta da yayansa ya ta da su ya ɗan wani kokari ya ta da su da ya ta da su ya tabbatar da sun tashi da ya zo masallaci an gama sallah ya juya haka ya ga ya gan su ana sallamewa sai ya juya ya gani ina suke ya gan sun zo masallaci bai wannan aikin ba so wannan shine babban matsalar da ake samu zai zo ana ta'alim tsakanin magariba da isha'i ana ta'alim bayan subahi irin wa'annan da ake na alkhairi shi kullum zai zo za a fara kitabu tauhid duk da cewa ga yawa
ga irin bayanin da mallam yake bayani mai yau duk abin da aka karanta ka kaf bai kai layi goma dukkan wannan da aka kuma haka ake karatu an fara kitabut tauhid da shi shi an takaita muke nan an fara kitabut tauhid da shi har an kai da haka shi ya san Allah madaukakin sarki ya san hakkokan Allah madaukakin sarki ya san na bayi baya dokar haƙin bawa ya baiwa Allah madaukakin sarki ya san da wannan to mai ayyansa sun sani wanda Allah ya wajabta masa yanda zai kula da kansa haka zai kula da ƴaƴan nan yanda zai kiyaye kansa daga wuta haka zai kiyaye waɗannan ƴaƴan da Allah ya bashi amana ku anfusakum wa ahlikum na'am to yayi wannan aikin bai ba wato ya babbayar da kowa kenan a takeice abin da ke sanci wannan abin shi yafi bani sha'awa bisa ga komai wallahi waɗannan kananan yaran da nake gani ba wanda yake gane an masa gata sai wanda iyansa suka kula da shi abin da ya shafi addini sai ya girma yake ganewa kuma duk wanda Allah masa gamda kata irin waɗannan yaran da kake gani to duk yadda wani ya taso daga baya ya fahimci sunna duk yanda yake da himma yake da mi to ba zai kai su bayan zai kai su saboda su cikin abin suka taso shi sai da kai shekara 20 ne ya kai shekara 30 sannan ma ya fara fahimta sunna bai da fahimta ta sama ne lokacin yake dan kokarin zuwa talib irin wannan to kuma yana taraniya zai aure ba isa shi lokaci bai za ka dashi da wanda ciki ya taso wannan shekara sanawa so yayin su musu gata kuma uwayensu da suke musu gata ba iyansu ba sun wa iyansu gata bane kan suka wa gata dan duk wanda ya tabbata da dan sa wato ya makansa gata ne duniya da lahiya gata da yawa kansa duniya shine lokacin da iyaye za su gema wani ya biyo kan hanya ana zaune cikin majalisa wani ya biyo yana janjalin mu yana ya zan shaho kenan yana off a ce ba ku
mai su kullun kina sama shi eh wallahi
ubansa baka san da yake ji ba daidai wannan lokacin wannan za a gan shi na tsatse ya wuce ina kwanan ku an tashi lafiya a ce wannan ladabi to shi kadai san dadin da yake ji ke daidai wannan lokacin za a ce ai wani ai lun da ke ganin shi ba kana ganin shi yawo ai malami ne ma da shi qur'ani ne wani yawo da nake gani wallahi ma da shi qur'ani ne a in kiji yana karatu malam za ka yi mamaki sai ka da su dai shi ne ke karatu na yake ba musalla malam za ka sha mamaki to za ka bambancin ya yi yawa a duniya kenan idan aka girma madiyar dani an sashi ya karatu ya albarka to a duniyanci ma sai amfani shi kana gidan wani gida wanda yake na kaza na kaza Allah ya masa budi ya dan ima renovator a tada gida ayi wannan wancan dan shaye-shaye kullun sai dai ka bashi ma kashin tamaki da kace ta yafi to a duniya kenan to gatan lafiya ya tattafi gata da zai ma a lafiya ya tattafi da yawa iyaye za su samu kusuri a ibada da yawa akwai iyayen da sun cancanci shiga wuta kuma wallahi ƴan wuta ne amma albarkacin wani da mai albarka cikin ƴaƴansu albarkacin wata iya mai albarka cikin ƴaƴansu sai su shiga aljanna wallahi ma da ba dan da dan ba dan da iya ba wallahi ƴan wuta ne ba maka fa za shiga wuta ko za ta je aljanna amma dai uban shi zai shiga aljanna daga baya kenan sai ya dan sai dan bubbuge shi amma bugun lahira fa ba na duniya bane ba wani ya ce ai ba laifi ya ce kai da Allah tunda dai an ce ai ka shirka dai shiga aljanna tunda za ka shiga aljanna ba laifi da'i tunda za ka shiga aljanna ba laifi ba abin da ke nufi inda dan ka dai shekara 10 dai dan shekara 2 dan wata 2 ko dan sati guda an bubbuge ka tunda in ka dai shiga aljanna dai mantawa ki wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udu hatsayin kenan shi ne gun Allah madaukakin sarki yini gun Allah madaukakin sarki hudowa na da faduwa ta abinda muke ce mai to kamar shekara 1000 ne a kididdigan mu ta duniya to ashe koda yini da yake za saka wuta ai kaga ko tashi hankali koda wuta duniya ce kuma kai ba ma saka kai ba za a yi ma gashi irin gashin agun da ake yin sallah ai ba saka wuta ba ko cewa kai dan tsayanin kusa da ita shika du amma wuta duniya ce su kaga ko tashi hankali su ya yan su da yawa za su ci sanadiyar shiga su aljanna to shi yasa duk wanda ya san kanshi zai iya ba zai ba da iya lokacin sa game da yayansa kai iya wayin ka musamman babba abu shine addini ka ba su addini shine hannun dama shi ake ba priority wato shi da ka ba sai ka bashi kula ta 70% kashi 70 cikin 100 karatun addini na danka ba a 50-50 ba musulmin kwaye ba a 50-50 a ce ai a kula da su yanda suke karatun addini sai su na boko haka a su yi karatun addini sosai su fahimci addini sosai kuma su yi boko magana ke nan ta dai su yi karatun addini sosai su fahimci addini sosai kuma su yi boko ba a daidaita kowane daga gaske ake yi amma dai addini ya fi cancanta ya fi yau nakan bani misali koyaushe za a ga da yawa wa'annan ba su damu da eh sun ma kula da tarbiyyar yaya kada su ga shaye-shaye kada su yi wannan kada su yi wannan amma saboda hankalinsa ya tsaya su yi karatun boko ɗan yake so ya zama injiniya sai ka yi zama medical doctor to ya kula da kada ya lalace amma dai ya karatu karatun mai boko to karatun boko duk yanda ya karatun boko in dai shi kadai yana da karancin addini to ba zai hana jami'a abin kunya ba ba zai hana ba katuwa shi ya je America ya yi karatu ya je Germany ya yi karatu ya je ina ya yi karatu engineer ya yi medicine ya yi to ba zai hana jami'a abin kunya ba ga tantana fawa ko dai da yake kuma dan boko ba wanka dan boko akida ba zai yasa jami'a abin kunya ba dan zai dawo yana dawowa lafiya lwaje su yana dawowa sai ka ga ya tawo suwa da yawa ba tawo suwa ce matsala ba haɓun bane ga addini duk da na kula da al'ada ta mutanen ƙasa ko na kula da al'ada su abin da ba haɓun bane da ya tawa ta sai ya zo yana sa wani wando wai sunansa ma mutan ya ni cewa shi ba ya cewa sai mamansa ta taya shi cewa ya zo yana sa wata riga da ya yi haka ya ɗan miƙa wani abu za ka ga gefen jikinsa an kai sa ko sallah yake yi to duk sallar da yake kuma babu ta dan da yawo kuyi kana nan duwa wansa an sa yana dan zuwa masallacin kenan an sa yake yana dawa zaka ga yazo da wani dan kare shi yazo ya siyo wani dog wani kai a can da ci ma to gaskiya kayan nan fa abin shi sababu shi ma a kasar nan sai an yi ore shi dan kai zaka yi tambayar shi ke daga matsalolin gida yana gani ubayi ta yayi a ce to wani ya kamata ka dan taimaka ka ga kannin ka da makamantan su ce to wala matsalar da ke nuna sun taimakawa su amma wallahi kayan sa ne yana cin abinci sana da tsada don ba zai bar shi ya mutu ba kayan abincin da ake siyo masa duk wata zai kai 1,200 shi kuma ya fita 1,200 zai kuma takuwa kanshi kuma gaskiya ba zai yi haka ba tsakanin da Allah saboda akwai yanci babu dalilin da zai takura kanshi don wani ko uban shi ne ya to wanda ya zama cikin tuwa kuma mutuwe da yan wasu ta tsofa kawai kai ta gidan wannan ginin tsofaffi to ba shi ba ba za su tsaya nan ba shi kenan ana nan sai ka ji an ce kes ya taso ana ta labari shi ga unguwa wallahi yawa wanci ciki ya mata ciki test a zo a kawo ba wani tsoho ya zo ku ta kis da shi ɗan ka bai ki fita haka ƴansa kada ya lalata masa ƴa kullum ɗin waɗannan kisa ka saki ciki da haka kai na farko ya ka tsiga daga mutane ba ka mu'amala da kowa saboda kana kisa ka sai da mutane ɗin wannan duka tana faru a duniya kenan kan lafiya kenan lafiya kuma dai da kake ibada kana ta kokarin zuwa masallaci ayi fofa kullun yake da tazaha jan tasbi da zuwa masallaci da wuri da nafilfili da yawan karatun Qur'ani da me duk ba za ka shiga aljanna ba ni zai ki shiga aljanna zai je wuta za ku je tare so wannan shi babban abin da ya kamata mu dinga kula da shi danka ka kula da abinka danka ka kula da abinka amana ce Allah ya baka lokacin da ya baka ga wasu can kana gani ba san ma dadin haihuwa ba ba san dadin haihuwa da yawa kana gani zabban tausayi ka sa ido ka ga wanda Allah bai ba ba ya yake shi kai da Allah ya ba ido dadin da yake shi sai ka kaddara ta dawo da wani jarabe ka babu da ya kake shi so ka kula da yayanka musamman kai kokari dan kai haddace littafi Allah madaukakin sarki duk wanda dan sai haddace littafi Allah madaukakin sarki insha Allah wannan alƙawari yana da shi za a yi wannan assembly wanda yake babba a wannan tashin kiyama assembly ne wanda yake ba wanda zai kasance absent wannan ba za a kiyaye suna wani ba a ce absent a ce Muhammadu dan ladi a ce absent baya nan bai zo bai kowa nan tun mutum na farko har na ƙarshe kowa nan to eh wannan lokacin ne fa ake kiyaye mutane a kiyaye mutane a ce ku yo gaba gaba ina wani ina wanci ku yo gaba gaba ku fito gaba annaba sallallahu alaihi wa sallatu alaihi wa sallam su annabi adam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai ibrahim da makamantansu dukkan sawal umma idan shi da ku a gaban su yau za a kawo makuni a ce wannan sun kula da ɗan su kun ga ya da ci alƙur'ani ya kaza ya kaza ya kaza da kaza a ce ya musu tufa waɗanda suke na alkhairi tufa ne na haske na zinari sai ka ci tufa ne alhayi inna wanda almaruki sai ke sai a kawo masu su wannan tufa da an sa masu sun wuce karfin certificate din aljanna ba mu ganin aljanna to wannan dadin ba abin da yake shi dadi so kai iya na kokari danka ka sashi makarantun nan kwaye ko nawa kake kashewa ko nawa zaka kashe kai iya kokarin ka ko adashi zaka dinga yi duk wata ka biya kuɗi na islamiya ka biya masa bayan wannan kuma ko nawa zaka kashe makaranta ta boko ka sashi mai kyau ko nawa zaka kashe kai hakuri danka ya samu abin da ya samu na samu sai kaga ka amfana duniya da lahira wannan da abin da so ince ka dan kenan kada ya zanna tsawaita Allah ya san da mu da abin da malam ke yi da kokarin da malam ke yi wanda mun ji labarin wasu mun ga wasu mun bibiyo su Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya saka malam da alkhairi malam kashi min jiki na zo yana ta bayanin cewa ba a yabo da yawa to shikenan mu zan yabo da yawa amma da shikenan dama dai muna fatan Allah ake wa insha Allah Allah ake wa Allah ya kara kyautu ta niyoyi Allah ya biya dai dama shi yabo da ake wa mutum wani babi ne na sakamako to shi gumba wanda ya sakamako kamar Allah madaukakin sarki Allah ya biya mana Allah ya biya shi kuma da kuke zuwa duka kuka bada hadin kai Allah ya biya kowani Allah ya raya gidajen ku ya raya muku ƴaƴan ku ya tsaye ku da ƴaƴan iska Allah kada ya kashe gidajen ku har ila min kiyamati ya raya su da alkhairi cika su da haske da dukkanin ƴan uwa wanda suke musulmi فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ci gaba da yamma malam addu'a na ƙarin lafiya da imani da kuma ƙarin wato rayuwa mai albarka ta yanda yake zai ci gaba da amfanar da al'umma da mahaifinsa Allah ya saka mishi da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya yawa da abokan tafiyarsa gabaki ɗaya idan mala ta shi koma kuma Allah ya maida shi cikin iyalinsa lafiya da shi da abokan tafiyarsa da sauran ƴan uwa da suka zo akwai wanda yake sun taso daga Nijar sun zo karatun wadanda yake sun zo daga Katsina wadansu sun zo daga gurare daban-daban duk yanzu aka mun kwana da su a cikin wannan gari to su ma duk Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu kwaɗayi akan alkhairi Allah kuma ya tara mu cikin alkhairin duniya da lahira
وصلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت